ba tare da wawun ba ko rabbana ba tare da allahumma din ba da sauransu. Allah shi ne da mu zuwa ga abin da yake shi ne da wannan yake cewa a cikin karatu kai bayanin cewa mai farilla zai iya bin mai nafila sallah. Gashi kuma hadisin annabi na cewa la taftaliqu ala imamikum, wato kar ku saba wa limaminku. To me ake nufi da kar ku saba wa limaminku? Idan muka sallama da cewa hadisi ya inganta, to sai mu zo mu ce me ake nufi da wannan da la taftaliqu ala imamikum? Ba a nufin cewa la taftaliqu ala imamikum niyya, wanda su suna kafa hujja da wannan hadisin cewa kar ku saba wa liman wajen mai niyya, da haka dole kai irin sallar da shi zai yi. Wanda wannan ina jin dalilan da muka kawo je su su wadakar na cewa mai farilla na iya bin mai nafila kamar yadda mai nafila zai iya bin mai farilla. Kuma abinda Al-Qadi Abubakar ibn al-Arabi al-Maliki ke cewa, akwai tanakuri kwarai da gaske idan muka ce mai farilla ba zai bi mai nafila ba, kuma muka zo muka ce shi mai nafila din ya halatta ya bi mai farilla, yace mun yi tufka da warwara. Yace domin dalilin da muke bayarwa cewa kada mai farilla ya bi mai nafila, dalili ne na cewa dan sallar su ba iri ɗaya bace ba, kowa niyyarsa daban. To idan haka ne, idan ne shi ma mai nafilan zai bi mai farilla, ai nan ma sallar ba iri ɗaya bace, kowa niyyarsa daban. Ina ba da kun fahimta. Kuma kai da kanka daga ƙarshe sai ka kawo hadisin Amr ibn Salma, wanda yake wannan shine babbar hujja da cikin Bukhari da Muslim. Hadisin Amr ibn Salma yaro ne da yake kira shi da ko bakwai. Kabilarsa suka zo suka musulunta gaban annabi. Annabi ya yi musu nasiha ya ce ku koma gida, in kun koma wanda zai muku limanjin sallah wanda ya fi ku haddan Qur'ani. Ya ce aka duba duk kawai mu ba wanda ya fi ni yawan haddan Qur'ani, kuma ni ne yaro dan shekara 6 ko 7. Sai suka rada ni in zama ni ne limamin kuma salawat. Ya ce har ina sallah wani lokaci ma rigata ba ta da tsawo, idan na yi ruku'i ko sujada sai a ringa ganin al'aurata daga baya. Sai wata mace ta ce ku ji tsoron Allah ku rufe mana al'auran limamin. Yace za ka yi karo karo aka hada mun kuɗi aka sai mun wata riga doguwa. Yace wallahi ba abin da nake farin ciki da ita irin wannan rigar da aka sai mun dan irin kawo mutane limanci. Hadisin yana cikin Bukhari da cikin Muslim, sahabbai suka yi wannan. Da annabi ya ce li yahumman nas aqra'uhum li kitabillah, suka duba cewa ba wanda ya haddace Qur'ani irin sa, gashi yaro kuma dan shekara 6 ko 7. Kaga shi a lokacin nan sallar da yake mai tace nafila su kuma suna farilla suka bi shi. Kuma da cikin Bukhari da cikin Muslim. Hadisin Mu'adh ba sai mun sha mai tace ba. Ga annabi ya zo zai yi sallah salatul khawf. Kun san salatul khawf? Sallar tsoro. Ko dai a yi ta kasaru ko a yi ta a zaman gida. Idan tsoro ya zama zaman gida za a yi sallah cikakkiya. Idan tsoro ya zanto kuma a halin tafiya za a yi kasaru. To annabi ya tafiya ta kama shi ya zo za a yi sallan tsoro ta kasaru. To ita salatul khawf din nan tana da suffa kai daidai har guda 6. Daya daga cikin suffofin shi ne wanda annabi ya yi ta aikace sunan ta mana mai yi. Ya halatta liman ya zo ya fuskanci gabas a samu rabin sojojin su bi shi sallah. Idan aka yi raka'a daya da su sai ya miƙe sai ya tsaya kyan, su kuma su ƙarasa mai su ƙarasa wannan raka'a da kansu liman din na tsaye, su yi sallama su tafi su je su ɗauki makamai su tsare abokanan adawa don su sauran rundunar sojin su kuma su dawo su zo su samu liman na tsaye su bi shi. Idan ya ƙarasa raka'a wanda yake ita ce ta ƙarshe a wajensa, su kuma raka'a ɗaya kenan suka yi. Idan ya zauna ya sallama su kuma su tashi su yi mai su cika. Wannan ɗaya ne daga cikin siffofi guda 5 a 6. Ta biyu daga cikin siffofin, ya halatta liman ya kasa sojojin gida 2 ya kira waɗannan su zo ya yi musu limancin sallah raka'a 2 cikakkiya, ya yi sallama su yi sallama a tafi, ya kira sauran su zo kuma ya sake musu limanci raka'a 2 ya yi sallama su yi sallama. Lokacin da ya zo yana maimaita wannan tabiyin shi mai yake yi nafila yake yi, su kuma mai suke yi? To kuma ya musu annabi haka yawa sahabbai a sulhul hudaybiya. To kuma akwai wata magana kenan banda wannan kuma? Ga ba wata magana kuma. Ko kuma ya
misali kamar misali a kafin bayan sallar magriba sai na tashi da ra'ayi na tuna kamar ya fita sallar magriba don wani
kowace irin nafila, mutlaqan nafila, kowace irin nafila, kowace irin nafila. Mai wannan tambaya ta tafi yake cewa waɗansu limamai bayan mutum ya gama sallah sai a ga ya juya ya kalli kudu, akwai wani dalili na shari'a da ya nuna haka? A cikin iyakar sani na babu wani dalilin shari'a da ya nuna haka. Abinda dai annabi yake yi waɗansu lokuta bayan ya gama wa mutane limanci sai juyo ya fuskance su haka, ya zauna ba wai ya kalli kudu ko ya kalli arewa ba. Wannan ka hadisi ya tabbata akan wannan. Sannan yake cewa nukan ga waɗansu in sun yi sallar farilla in za su yi nafila sai su tashi su canja wuri, akwai wani dalili? Babu wani dalili da yake ai haka. Za ka iya nafilar ka a inda kai farilla, za ka iya canjawa fil amr sa'a, amma i'tiqadin canja wurin yana da wani matsayi, to a nan wurin rigima take. Amma in ka canja kawai dan kana son ka koma can ya dan fiyarwa, wannan ba komai. Bayan an dago daga ruku'i, fadin rabbana wa lakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi, akwai hadisin da ya nuna haka? Akwai. Ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya dago yakan ce rabbana wa lakal hamdu, wato yayin da yake yunkurowa wajen dagowa zai ce sami Allahu liman hamida, in ya kammala miƙewa sai ce mai rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu. Wani lokacin sai tsaya haka, wani lokaci sai kara hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a masallaci, bayan ya dago kansa daga ruku'i ya faɗi sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu, sai ya ji wani mutum yayi waɗansu abubuwa kamar maganganu amma bai ji me yace ba. Da aka gama sallah sai annabi ya ce waye ya magana da zu, sai kowa ya shiru. Sai waye ya ji magana da zu ne sai kowa ya shiru. Da ya matsa ya ce waye magana, sai wani ya ce ni ne ya annabin Allah. Ya ce me ka faɗa? Ya ce abinda na faɗa hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Sai annabi ce na ga mala'iku 30 da tsoriya suna rigingine yawa zai daga rubuta ladan da za a baka. Dan ba a manta ba, har yanzu dai muna cikin babin da yake magana dangane da siffar sallah, irin abubuwan da ake bukata masallaci yayi a aikace ko a magance. Karshen inda muka tsaya jiya hadisin Abdullahi dan Umar wanda yake bayar da bayanin siffar yadda annabi ke yin karatun tahiyya ko dunkule hannayensa da yake yi da nuni da dan yatsa lokacin da yake karatun tahiyya. Yau kuma za mu tafi kan hadisin Abdullahi dan Mas'ud. Wa an Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu qala التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. Muttafaqun alayh. An karbo hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kare da a gare shi. Abdullahi dan Mas'ud yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam iltafata ilaina, ya waywayo gare mu musu habbai. Iltafata ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah ya waywaye mu. Fa kala yace idza salla ahadukum falyaqul attahiyatu lillah, idan ɗaya daga cikin ku yayi sallah zai karanta abinda zai karanta a tahiyya ga abinda zai ci, attahiyatu lillah was salawatu was tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin, ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wannan shine lafazin tahiyya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarci sahabbai su rinka faɗa. Da can abinda suke yi suna amfani da no lafazi ba wannan ba, in sun yi sallah sai su rinka cewa assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mika'il, sai annabi ce a ga abinda za ku faɗa, attahiyatu lillah was salawatu was tayyibat zuwa ƙarshe. Wannan ɗaya ne daga cikin lafuzza na tahiyya waɗanda suke tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Tahiyya ta zo da siga ɗaiɗai har guda shida, wannan ɗaya ce daga ciki, kuma wannan ita ce mafi ingancin siga ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Yanzu za mu karanto sauran daga cikin wani littafi, ku ji
dan ku ji idan akwai waɗanda suke sababbin ji a wurin mu ko waɗanda dama mun saba su ne muke yi dukkanin su dai wanda mutum ya iya sai yayi daga cikin jinsin abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ta farko ita ce tahiyar Abdullah dan Mas'ud da muka karanta a littafi kuma ita ce mafi ingancin lafazin tahiyya idan ita ce abin da Imam Bukhari da Imam Muslim suka yi tarayya akai wajen ruwaitowa sai dai akwai ƙari a cikin riwayar wanda shi Ibn Hajar bai kawo ba anan cikin littafin Bulughul Maram ƙarin da ke cikin riwayar shine Abdullah dan Mas'ud yake cewa kalmar assalamu alayka ayyuhan nabiyyu da muke fada wa huwa bayna zahranina muna fadar ta ne lokacin annabi na tsakanin mu yana nan da rai falamma qubida yayin da aka karbi rayuwar annabi kulna assalamu alan nabi sai muka rinka cewa assalamu alan nabi wato sai sahabbai suka dana cewa assalamu alayka ayyuhan nabi sai dai sai mai assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh to dan haka da yawa daga cikin malaman sunna suka tsaya kai da fata cewa lallai yanzu idan zaka karanta tahiyya ba zaka ce ba assalamu alayka ayyuhan nabi sai dai ka ce mai assalamu alan nabi saboda annabin baya nan lokacin da kace assalamu alayka kai amfani da kaful khitab wanda ba amfani da sai da mutumin da yake gashi ga ka an fahimta ko duk da haka kuma waɗansu malaman suka ce a ya halatta ka faɗo cikin halin yanzu amma dai abin da yake yafi tabbatuwa shine assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh tahiyya ta biyu ita ce tahiyyar da Abdullahi dan Abbas ya ruwaito yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna as-surata min al-qur'an annabi ya kasance yana koya mana karatun tahiyya tamfar yadda yake koyar da mu sura daga cikin al-qur'an fa kana yaqulu ya kasance yana cewa at-tahiyyatul mubarakat as-salawatut tayyibatu lillah السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وفي رواية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كنجوانا اللفظ نسي شعب من دولك وانا تهير عبد الله دم السلطان عباتينا إمام مسلم يا رويتو haka al-imamu Abu Awana, haka al-imamu Shafi'i ya ruwaito a cikin littafin sa, haka al-imamu Nasa'i a cikin littafin sunan. Dan haka shi ma hadisi ne indantacce. Idan ka iya wannan kai, ita ma ta yi. Na uku, tahiyyar da aka ruwaito daga Abdullahi dan Umar. Abdullahi dan Umar kuma yake cewa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wajen karatun tahiyya, naji annabi ya faɗa cikin karatun tahiyya, yace at-tahiyyatu lillahi والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله يطيع أن أقول قال ابن عمر زدت فيها نيسينك آل كلمر وبركاته وانت نزيت لقوة جمهور صحابين وانت جيكم يا جيت نيبن جيت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله قال ابن عمر وزدت فيها وحده لا شريك له anan gurin ma sai na ƙara kalman wahdahu la sharika lahu wanda naji ta daga wajen wani sahabi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kun ji da yau ko lafazi na hudu ita ce tahiyya da aka ruwaito daga abu musa al-ash'ari wato abdullahi ibn qais yace manzo allah sallallahu alaihi wa sallam idza kana inda al-qaidati idan ya kasance a zaune ko zama na farko ko zama na biyu inda ya zanto a zaune a cikin sallah ga abin da yake falyakun min awwali qawli ahadikum yazanto yana daga farkon abinda mutum zai fada a halin zama at-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kun bayyana ku tahiyyatu biyar ita ce wadda aka ruwaito daga Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab yake cewa wato shi ya kasance yana koyar da mutane tahiyya akan minbari. Yace annabi da kansa ya koyar da mu, yace kute kulu kute at-tahiyyatu lillahi, az-zakiyatu lillahi, at-tayyibatu lillahi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تهيا تشد تكرشي ود أكجد قبائك عائشة radiyallahu ta'ala anha tace manzon Allah ya koyar da mu tahiyya yace at-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillahi assalamu ala an-nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wadannan sune tabbatattu na lafuzzan karatun tahiyya waɗanda suka inganta daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko na ɗayan ko na biyun ko na biyar ko na shida ko na nawa kai cikin wannan tahiyyar ka tayi an fahimta ko annabi sallallahu alaihi wasallam yakan nau'anta wa mutane samfuri samfuri na ibada ɗaya ba dan komai ba dan kowanne ya dauki wanda tafi dacewa da harshen sa wanda yafi jin tafi masa sauki kila wanda tafi min sauki kai ita tafi baka wahala kila wanda tafi maka sauki ni ita tafi bani wahala kila kuma zan iya duka kila kai ma zaka iya duka sai ka kasance ka mamaye sunnar annabi gaba daya sallallahu alaihi wasallam kun bayyana ku to wannan shine karatun tahiyya da zaran mutun ya zauna haka zai karanta tahiyya din nan yace thumma liyatakhayyar min ad-du'a'i a'ajabahu ilayhi sannan ya zabi abin da yafi burge shi ya karanta cikin addu'a wannan bayanin kuma addu'ar zai zo nan gaba walin nasa'i al-imam an-nasa'i shi kuma ya rawaito hadisi yace kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tashahhud kafin a karanta a farlanta mana tahiyya mun kasance muna cewa me Ibn Hajar bai kawo mana abin da suke cewa din ba dan abin da suke cewa din da ne yanzu ya zama da ba aiki da shi take wanda Ibn Hajar ke so ya dauka maganar Abdullahi dan Mas'ud yace kunna naqulu da can mun kasance muna cewa qabla an yufrada alaina at-tashahhud kafin a farlanta mana tahiyya abin da yake so ya dauka kalmar qabla an yufrada alaina at-tashahhud kafin a farlanta mana tahiyya da muna cewa kaza da kaza da kaza da kaza wannan kaza da kaza din bai dame mu ba kafin a farlanta mana daga ba sai aka farlanta musu tahiyya sai suka daina fadin wancan kun fahimta da kyau yanzu ya kasance meye hukuncin tahiyya cikin sallah abinda Ibn Hajar ke so ka fahimta kenan hukuncin tahiyya cikin sallah menene hukuncin ta dole farilla ba sunna ba kenan to idan ta zanto yin ta farilla ne kuma zaman fa ya zo mai kenan to haka al'amari yake qabla an yufrada alaina waye farlanta musu su ba su da wata wasita cewa wani ya ji manzo Allah ce a'a mu mun ji manzo Allah ya ce kai tsaye kawai sun ji daga bakin da baya karyawa mai su gwanin hawa in huwa illa wahayin yuha da haka maganar su tabbata ce cewa ta hiya farlanta ce wa li muslimin an ibn abbas radiyallahu anhu qala كان ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم إمام أحمد يروي حديثي سوى من ذا الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد يا كرن تدى واتو شي صحاب ديوتي بايا عبد الله بن مسعود تهيا كده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله زوا كرتي وانا هنا cikin lafazin da mun karanta a can a dazu wa alaikum salam wato malam Nasiruddin Albani ya ciro su daga littafin hadisai daban-daban sai ya tara su a littafi guda shine sifatu salatin nabi idan mutum yana da wannan littafin sai ya samu wannan jerin tahiyya din ta 1 da ta 2 da ta 3 har zuwa ta 6 a jere kuma kowanne zai faɗa ma ga wanda ya rawaito wannan hadisi amma na karanta su haka dama saboda wanda ba da littafin kage da yin samu kasir kuma zai ji su gaba da har zai iya ko yana ji da kasir har ya rubuta ya iya ko mutum bai iya arabiya ba zai iya rubuta da boko ya rubuta translation din yadda zai iya karantawa har ya haddace ka haddace labaran duniya ma balanta na kuma tahiyya ba karanta tahiyya ba yadi ana sirranta ta ne wa alaikum salam
madam ya yi dogaran wa'anda kuma sassauka ta tahiyya yadda idan ba a yi shi ba a yi su da tafi
zai zo a cikin sujudus sahwi zai zo a cikin babi na sujudus sahwi idan mutum bai yi tahiyya ba a zaman farko saboda ya manta menene hukuncin sa annabi ya sunnanta ayi wannan sujudus sahwi din a gashi abin farilla ne tare da haka yace ya mime sujudus sahwi ka fahimta da kyau kada ka dauka cewa sai in sunna ne aka bari ake yin sujudus sahwi farilla ma ana yin sujudus sahwi akwai bambanci kuma tsakanin farilla da rukuni shine sujuda ba ta tsakar gare sai ka yi shi dole ka fahimta ku abin da ke rikitar da dama shine wato bambance tsakanin rukuni da me barilla wa an fadala ibn ubayd radiyallahu anhu an karbo hadisi daga fadala ibn ubayd ibn nafid ibn qais ana yi mata alkunya abu muhammad al-ansari ka san ita alkunya sunna ce a ce maka baban wani ko da baka da aure kuwa kana kwanan shago ka ce sunanka abu ammar shikenan mu rinka kiran ka abu ammar ga aisha ana ce mata umma abdullahi ko ta bayewa ba aka yi dingina mata abdullahi dan yayarta asma'u binti abubakar siddiq da haka alkunya abu ne mai muhimmanci a wurin larabawa kuma yana daga cikin ladabi na sunna wato idan mutum ko kana ganin girmansa ka ambaci sunansa gatsai gatsai in ka san ɗansa sai ka ce masa abu fulan wannan yana daga cikin abinda salaf magabata suke girmama junansu da shi sai ka ji sun ce malik ibn anas wakan sai ya malik sai ya aba abdullahi ya aba abdullahi ya baban abdullahi duk haka suke hasan al-basri sai ya aba sa'id wana ce ya aba abdurrahman haka zaka ji suna kiran junansu an fahimta ku وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال فضالة بن عبيد يأتي
وانا عميوكو بلقاكي واسوزي كيلا نيفا سوسي كوكو ومينا كراتول انا نيفو سبوتا انت زاجي ريكي نمكو انا اوكو كما لوكي تيري دا منتبجي اوانا كراتو تيوا جيروا واتو اينشين باين لمن ينا جيروا اباين لمن an ce wato bai tabbata ba sai in akwai uzuri ma'ana in sautin liman baya kai wato sai wani ya daga muryar sai jiyar da wani to akwai wani masallaci an yi haka din wato sai da ba a jiyarwa sai in sautin liman baya kaiwa to sai shi mai gina masallaci wanda ya gina masallacin ya tashi yace shi ba za a yi masa wannan ba a cikin masallacinsa yayi fada yayi hayaniya da sauransu to menene hukuncin mutumin da ya gina masallacinsa kuma ya zo ya irin wannan farko abin da ya kamata mutane su sani dukkan wanda ya gina masallaci masallaci din nan daga lokacin da ka gina shi ya zama ba naka ba ya zama na al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su saboda kasancewar sa ma ba naka ba shi yasa koda ka mutu ba a sanya masallaci cikin gado a ce a raba ya zama na wane ko ya zama na wance ko ya zama na suwa ne ya riga ya zama na dukkan al'ummar musulmai suna da ikon rayar da shi kai baka isa ba a lokacin nan ka hana wani zuwa cikin masallaci ko ka karo wani daga masallaci dan ba naka bane ba dan haka ma yana daga cikin gatan da ya kamata kai wa masallaci lokacin da ka gina shi ka ware shi wurin shi daban safanin cikin gidanka kuma ka samu waɗansu mutane da kai da imanin su da takawar su ka zama kai ma memba ne ka haɗa kai da su ku zanto waɗansu jami'an kula da wannan masallaci ta yadda komai za a rinka yi a rinka yi shawara saboda al'amuran musulmai kamar yadda Allah ce wa amruhum shura bainakum al'amuran musulmai suna gudanar da su ne bisa ga shawara a tsakanin su da juna an fahimta da kyau ko to wannan shine ya kamata a yi amma mutum ya zo ya gina masallaci dan ya gina kuma an yi wani abu wanda shi yake ganin bai masa ba ko kuskure mutane suka yi bai halatta ba ka zo ka tashi kana musu surutu idan ka haka sai ka rushe duk ladan da kai a baya duk aikin da ka gina sai ka rushe ladanka amma idan mas'ala ta faru ta addini to kuma ba kyale za a yi wannan ya fadi ra'ayinsa wannan ya fadi ra'ayinsa ba sai a bar limamin masallaci da taimakon wasu malamai su tattauna su warware matsalolin a tsakanin su ta fuskar ilimi ba ta fuskar rigima ba ai a cikin harkar addini ba a ba hamata iska ko ba a cewa tashi ka fita ka ba mu waje a cikin harkar addini kawai abinda ake cewa menene dalilin ka sai ka kawo sai a ce to mun ji naka kai ko menene naka sai ka kawo sai a ce to mun ji naka dalilin da yafi karfi shikenan sai a aiki da shi wannan ka'idar addinin musulunci kenan dan haka bawan Allah da ya zanto yayi haka kamata yayi istighfari tsakaninsa da Allah ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala bisa ga cewa abin nan da yayi na gorantawa waɗansu zama a cikin masallacinsa ko ya fitar da su dan sun bada wata fatawa da shi yake ganin ba ta yi masa ba wannan ko alama bai dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma hukuncin da ya shafi jiyarwa wannan mun sha yin magana akai tabbataccen abu ne a sunna ba a jiyarwa sai in sautin liman baya kaiwa idan sautin liman baya kaiwa ya halatta a jiyar ba mutum ɗaya ba ko biyu ne ko uku ne ma suka jiyar a lokacin babu laifi an fahimta ko wannan shine abin da yake tabbatacce ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya guri وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته أنكر حديثي دغ فضالة ابن عبيد من تيني ابن عبيد ابن نافذ ابن قيس انا كيرانسا ابو انا مثال كنيا ابو محمد الانصاري al-Ausi ɗan kabilar Aus. Fadala Ibn Ubayd ke cewa sami'a Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama rajulan yad'u fi salati. Annabi tana da mutum tabbata gare shi ya ji wani mutum yana yin addu'a a cikin sallarsa, wa lam yahmadillah, bai yi godiya ga Allah ba, wa lam yusalli ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bai yi salati ga annabi ba, fa qala sai yace ajila hadha, kai wannan yayi gaggawa da yawa. Thumma da'ahu, sannan sai manzon Allah ya kira shi, fa qala yace idza salla ahadukum falyabda bi tahmid rabbihi wa sunay alayhi, yayin da ɗaya daga cikin ku ya salla, to ya fara da yin godiya ga Allah da kuma yabansa. Thumma yusalli ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma yin salati ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma yad'u bima sha'a, sannan ya addu'a da abin da ya so. An gane ku? Wato kamar wannan mutum da ya zauna zaman tahiyya, amma kun ya karanta tahiyya wadda ta koshi godiya ga Allah da yabo ga Allah, at-tahiyyatu lillahi as-salawatu was-tayyibat, ai makon yayi wannan bai ba. Idan an kammala tahiyya kuma akwai salatin annabi, ai makon yayi wannan duk bai ba, sai kawai ya fara da addu'o'i da ake yi wanda suke biyo bayan salatin annabi, wanda bayanin sai zo nan gaba. Bayan ka karanta tahiyya a ɗaya daga cikin lafuzan da muka yi, to kuma za ka yi salati ga annabi a ɗaya daga cikin lafuzan da zai zo nan gaba shi ma kuma. An fahimta ko? To daga nan kuma sai ka yi addu'a tabbatacciya daga annabi, shi ma a ɗaya daga cikin lafuzan da annabi ya koyar na idan ka tashi yin addu'a ka yi, su ma bayaninsu zai zo nan gaba. To shi wannan mutum da ya tashi bai karanta tahiyya ba, bai yi salati, sai ya yi wannan gaba ɗaya. Me yawa? Saboda ya jahilci hukuncin a cikin addini. Sai annabi ce lalle wannan ya yi gaggawa da yawa. Abinda za ka yi shi ne nan gaba idan ka zo sallah, ka gode wa Allah, ka yi salati ga annabi, sannan ka yi addu'a. An fahimta ku? Thumma yad'u bima sha, sannan ya addu'a da irin abin da ya so na dangin addu'a. Shi wannan salati da mutum zai yi a cikin sallah, yayin da ya karanta tahiyya zai yi salati din nan, hukuncin yin salatin shi ma wajibi ne, saboda annabi ya yi umarni da kalmar qulu, wanda bayani zai zo nan gaba. Da wannan ne malamai suka, da yawa daga cikin malamai suka tabbatar da haka, musamman Imam Shafi'i, cewa salatin annabi a cikin tahiyya ta farko da tahiyya ta biyu duk wajibi ne sai mutum ya yi. Akwai malaman da suka tsaya cewa sai a tahiyya ta ƙarshe ne idan sallah ana mar tahiyya biyu, amma mafi ingancin magana da tahiyya ta farko da tahiyya ta biyu kowace ta kama da salatin ta. Hasali ma cikan tahiyya ba ta zama ta cika sai in ka haɗa ta da salati a ciki, sannan tahiyya ta cika. Kamar yadda Imam Shafi'i ya tabbatar, kamar yadda Imam Ibn Qayyim ya tabbatar a cikin littafin sa Jala'ul Afham fi Salati ala Sayyidil Anam. Wa Abi Mas'ud radiyallahu anhu, an karɓo hadisi daga Abu Mas'ud al-Ansari, sunansa shine Uqba ibn Amr ibn Talaba al-Ansari. Abu Mas'ud al-Ansari kala yace, kala Bashir ibn Sa'ad, Bashir ibn Sa'ad yace, ya Rasulullah, amarana Allah an nusalli alayka, Allah ya mana umarni mu yi maka salati. Da yace inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi, wannan shine umarnin, ku yi masa salati, wa sallimu taslima, kuma ku sallama mata. Allah ya yi umarni mu yi maka salati, fa kaifa nusalli alayka, ta yaya za mu yi maka salati? Wato wannan ke nuna ladabin sahabbai, sun san menene ma'anan kalmar salati, kuma suna da larabcin da in sun ga dama za su iya kera salatin da suka so, mai tsawo ko tsakatsakiya ko gajere, amma sun san ibada ba a yin ta da ka sai an ji ta daga taskar annabta. Sai suka ce kaifa nusalli alayka, yaya za mu yi maka salati? Wato haza su'alun anil kayfiyya kenan, kayfiyyar yadda ake salati suke tambaya. Kaifa nusalli alayka, fa sakata, sai annabi ya shiru. Thumma qala, sannan sai yace qulu, shi ma sai da aka yi masa wahayi. Wa ma yasiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha, nabiyyun bighayril wahyi la yatasarrafu. Qulu, ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yace wannan shi za ku faɗa in kun tashi yin salati. Wassalamu kama alimtum, ita ku sallama kamar yadda kuka riga kuka sani. Wannan yanzu ne ya koya musu sallama tun da ta kenan. Wassalamu kama alimtum, sallama kuma yadda kuka riga kuka sani, haka za ku yi. Amma salati ga lafazin da za ku yi. Wannan hadisi rawahu Muslim, Imam Muslim ne ya ruwaito, wa zalib ibn Khuzaimah fihi, fa kaifa nusalli alayk idza nahnu sallaina alayka fi salatina, ta yaya za mu yi maka salati idan mun so mu yi maka salati din a cikin sallah. Wato ku gane akwai bambanci tsakanin yin salati cikin sallah da yin salati wajen sallah. Yanzu a wajen sallah da zaran na ce annabi Muhammad sai ku sai me sallallahu alaihi yanzu kun yi wa annabi salati amma idan ka zo cikin sallah ba za ka ce ba sallallahu alaihi wasallam dole ka faɗi lafazin da annabi ya koyar qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim in ba shi ba duk lafazin da kai salatin ka bai ba kun fahimta da kyau a wajen sallah ko kai shi ko kuma kai wani daban dan idan na ambatan annabi ne dan annabi ce duk lokacin da aka ambace shi mai masa salati yace albakhilu man zikirtu indahu falam yusalli alayya marwuci shine wanda aka ambace ne mai masa salati ba wato ya zama lalle lokacin da duk aka ambace sunan annabi kai masa salati sallallahu alaihi wasallam to lokacin ba sai ka karanta allahumma salli ala muhammad wa ala zuwa karshe ba dai idan haka ne ya so nawa zamu yi ta karanta cewa manzon Allah yace manzon Allah yace in aka ce kowa sai ya karanta wannan dogon salatin kaga akwai haraji to a lokacin nan sallallahu alaihi wasallam ya wadatar amma a cikin sallah dole ka karanta wancan lafazin kun fahimta ku kuma waɗansu malaman koda a wajen sallah suka ce to koda za ka yi shi takaitacce dan kasancewar a wajen sallah ne ba ka yi wancan dogon ba to lalle ne ka yi salatin ka shigar da ahalin gidansa saboda ka'idar salatin da annabi ya koyar ana masa salati ana yi wa ahalul bait salati allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad to koda a wajen sallah ne idan muka ce annabi muhammad sai ka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ka shigar da ahalinsa kenan kamar yadda ya koyar an fahimta da kyau ko to wannan kenan wato lalle a cikin sallah abin da ya kamata mutum yake kenan to anan gurin kuma ku dan bani kuma hanzari haka in karanto mana lafuzzan da ke nuna salatin annabi dan ku ji ku sani salatin da annabi ya koyar kenan duk wanda yayi wa annabi salati da wani lafazi da ba wannan ba to yayi da lafazin da ba shine annabin ya koyar ba duk wanda yayi da wani lafazi da ba wannan ba daga cikin waɗanda zamu karanto dinnan yanzu to yayi da wani lafazi da wanda ba shi annabi ya koyar ba daga cikin lafazan da annabi ya koyar ga su kamar haka farko allahumma salli ala muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ibrahim innaka hamidun majid وهذا كان يدعو به هو نفسه صلى الله عليه وسلم annabi da kansa ya kasance yana yi wa kansa salati da wannan lafazin shi da kansa yayi wa kansa salati da wannan lafazin wannan riwayar imamu ahmad kenan da imamu sahawi bi sanadin sahihin kuma hadisin yana cikin bukhari da muslim in banda kalmar ahli baiti nabiyu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid kun ji nabiyu kenan ko bambanci lafazan ba su da yawa na uku allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidum majid wato ta akwai kalmar ala nan ko babu kalmar ala sai dai ali ibrahim kawai na hudu allahumma salli ala muhammadin nabiyil ummi wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammadin nabiyil ummi wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid nabiyar allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin abdika wa rasulika wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim na shida allahumma salli ala muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidum majid na bakwai na karshe allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita wa barakta ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidum majid waɗannan lafazza guda bakwai dukkan su tabbata sune daga annabi sallallahu alaihi wasallam inda zaka haddace daya kai taiwa annabi salati da shi cikin sallolinka na farilla da nafila baka iya kowanne ba sai shi sallar ka tayi in ka iya biyo kai daya wata rana kai wani yayi in ka haddace duka kuma to ya zanto nurun ala nur haske bisa ga haske kenan an fahimta ku saboda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su da tabi'ai suna kwadayi lokacin da duk suka ji wani aiki da annabi ya koyar ba wai su haddace ne himmarsu ba ya zanto sun taba yin aiki da shi a rayuwarsu akwai malamai muhaddisuna na da irin su Yahya ibn Ma'in irin su Imam al-Bukhari irin su Imam Muslim irin su Imam Ad-Darqutni manyan malaman hadisi na da irin su Imam Malik ibn Anas wanda idan suka je wata makaranta suka koyo hadisi idan suka dawo gida sai su zauna a ce ba za ka sake fita karatu bai ce a sai na duba na ga kowane hadisi da na koyo na taɓa yin aiki da shi kafin in sake fita sai su zauna kowanne eh wannan na taba aiki da shi wannan mutaba aiki da shi wannan na taba aiki da shi wannan mutaba aiki da shi ba daga cikin sahabbai akwai wanda sun karanta komai sun ga duk abin da annabi ya koyar sun taba aiki da shi amma talakawa ne ba su taba yin zakka ba sai suka shiga neman kuɗi ba dan su tana dukiya a ce musu masu kuɗi ba dan su ma su taba fitar da zakka kafin su mutu suka ce kunna natahamalu limin ajri sadaqati mun kasance har da koyi muke yi dan mu samu kuɗin da za a ce mu ma dai mun taba fitar da zakka to aiki kenan duk inda ka karanta wani babi ka duba hadisan ka ga ka taba yin aiki da su ko baka taba yi ba wannan shine zakkar ilimi kuma wannan shi ke sa ilimi ya tabbata duk abin da ka rike ka ga yana nan daren bai abin nan ba wa alaikum salam wa rahmatullah daga kaga wannan sune sigal lafazan duk wani salati da ba wannan ba kamar misali akwai salatin da ake koyarwa a kasar Hausa salatin tarjina ko ba daga annabi yake ba ha kuma akwai salatin da ake koyarwa salatin fati ko shi ma ba daga annabi yake ba duk waɗannan na waɗanda suka kirkiro su ne ba annabi ne koyar da su ba salatin da annabi ya koyar da bakin sa da sahabbai suka ce kaifa nusalli alayka sai ce kulu kaga fi'il amr ne ko allahumma salli ala muhammadin wa har zuwa karshe kamar yadda muka karanto su duk wanda yake so yawa annabi salati cikin sallah cikin menene wanda ya kamata yi kuma kar ku manta koda a wajen sallah da muka ce ka'i da wata siga daban muna nufin idan wanda yake yawan maimaituwa ne a baki a wurin majalisin ilimi ana karanta hadisi da an jima a ce annabi muhammad zaka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma idan salati ne da aka shar'anta yin su a wani lokaci kamar misali bayan an kammala kiran sallah kaga ai zaka yi abin nan sunnoni guda biyar ibnu al-qayyim yace mai jin kiran sallah lalle ya tsaya yaga cewa yayi su sunna ta farko yayin da mai kiran sallah ke kiran sallah ka rinka maimaita abin da yake faɗa sai dai wajen hayya ala salat hayya ala al-fala nan sai ka ce la haula wala quwwata illa billah sunna ta biyu idan ya je karshe ana zuwa karshe farkon abin da zaka fara yi shine salati to lokacin nan zaka yi salati ga annabi ga irin wannan salatin Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim har zuwa karshe abu na uku da zai biyo baya Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta wani bawan Allah jiya ya fadakar da ni kan maganar Allah kullu bil mizaj cewa shekaran jiya ne da safe ko jiya da safe lokacin da nake karatu a form 1 lecture da nayi na karasa innaka la kullu bil mizaj in ya tabbata na karasa wannan kalmar to kuskure ne wannan wajen wannan alladhi wa'adta ana ake tsayawa wazukuna tafatahu wannan dhaifi ne innaka la kullu bil mizaj wannan dhaifi ne haka qarin wa darajatir rafi'a wannan dhaifi ne ina jin a karatun baya ma mun yi wannan to ka san kuskuren baki kuma ka iya zuwa ka fada ba amma bakin ka kuma ya tsubuce saboda baka yi wannan to wannan ka roƙon wa annabi wasila kenan wasila da ka roƙon wa annabi yace gida ne a cikin aljanna na mutum daya bai dace ba sai ga mutum daya ina fatan in zama ni ne shi wato annabi yana fatan ya zama shi ne shi wannan sunna ta uku kenan sunna ta hudu bayan kai wannan sai ka ce raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulun wa nabiyya wannan kaga sunna ta hudu kenan sunna ta biyar sai ka daga hannu kai addu'a ka roƙon wa kanka duk alkhairi ka kuma nema a tsare ka daga dukkan sharri ko kai wa kanka ko kai wa iyayenka ko dukkan ƴan uwa musulmi wannan sunnoni guda biyar duk mai kiran sallah bai kamata ya sakaci da su ba to kaga lokacin da zaka yi salati da annabi bayan kiran sallah shi ma zaka yi ne da irin wannan lafazin da annabi ya koyar da sauran wurare da aka ce ayi salati ga annabi duk zaka yi ne irin wannan amma salatin da yake yawa mai maimaituwa a baki dan zanan mu ce kana rasulullahi zaka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba sai ka karanta wancan ba bai zama wajibi ba a lokacin nan an fahimta da kyau wannan shine bayanin da nake so in yi mana yanzu kenan in mun zauna mun bayani irin zaman da zamu yi za mutum zai dora hannun dama akan gwiwar dama hannun hagu akan gwiwar hannu hagu yayin da yazo yin tahiya kuma ga tsarin da muka yi bayani je ne yadda zai me ɗan yatsansa irin tsarin da ya kamata yi musu bayan nan sai ya tahiya a ɗaya daga cikin tahiyar da muka karanta yau bayan ya kammala tahiya sai ya salati ga annabi a ɗaya daga cikin lafazan salatin da annabi ya koyar din an fahimta ko to bayan yayi wannan fa annabi ya faɗa a hadisin baya cewa sai ya zaba abin da ya so yayi daga cikin mai addu'a to wannan addu'o'in su ne ga waɗansu kuma daga cikin su yanzu zamu karanta cikin littafin da muke ciki din bai inganta ba kuma tun da nace wannan ne kadai inganta kaga ai ba sai na kawo maka sauran wanda ba su inganta ba suna da yawa tun da dai ka ji duk abin da muka karanta a ciki akwai wannan kalmar shikenan a'a akwai magana ta kariya wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'in idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'in annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗaya daga cikin ku yayi tahiyya falyastaiz billahi min arba'in, to zai nemi tsarin Allah daga al'amurra guda hudu. Wannan al'amurra guda hudu ga sunan zai bayyana su. Yaqulu yace Allahumma inni a'udhuka min azab jahannam, ya Allah ina neman kiyayewarka, ina neman tsarin ka daga azabar jahannama. Wa min azabil qabri, ina neman tsarin ka daga azaban qabri. Wa min fitnatil mahya wal mamati, ina neman tsarin ka daga fitinan rayuwa da kuma fitinar mutuwa. Fitinan rayuwa shine mutum ya rayu kan saban Allah, kan bijirema Allah, ya zama fitinan rayuwa kenan. Fitinan mutuwa kuma mammonan sikawa ko kuma azaban qabri din, kamar da dan su malamai suka ce. Wa min fitnatil masihid dajjal, haka ina neman tsarin ka daga fitinan masihud dajjal. Waɗannan al'amura guda hudu, yayin da annabi ya kammala karatun tahiyyatin salati kafin ya sallama sai ya nemi tsari daga waɗannan al'amura guda hudu. An fahimta ko? To wannan ke nuna mana kaskantar da kai wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, domin ya san Allah riga masa alƙawari shine farkon mai shiga aljanna, amma tare da haka bai gajiya ba, yana neman tsari wajen Allah ya kare shi daga me? Azabar jahannama. Ai ya san ba zai shiga ba, Allah ya alƙawarta masa, kuma ya san alƙawarin Allah gaskiya ne. Amma dan ita kanta addu'a din nan ibada ce mai zaman kanta, kuma ya sani ai baya nan dujal zai zo, tunda shi ya bada labarin zuwan dujal, kuma ɗaya ne daga cikin manyan alamomin tashin kiyama, wanda shi lokacin baya nan, amma tare da haka yana neman a kare shi fitinar dujal. Kuma azaban kabari ya san ai ba za ta kama shi ba, amma tare da haka yana neman tsarin wannan fitinan mutuwa da fitinan rayuwa. Duk wannan ya san ya amintu ga barin waɗannan, asali ma ya amintar da waɗansu ma ballanta na kansa. Yace Abubakar fil janna, wa Umar fil janna, Usman fil janna, Ali fil janna, Sa'd bin Abi Waqqas fil janna, Abdurrahman bin Auf fil janna, Talha bin Ubaydillah fil janna, Sa'd bin Abdullah bin Zaid fil janna, har yake da mutum goma duk yace yan aljanna ne. To shi ko fa farkon ki da su dai ya bada sai da kan wani ma, amma tare da haka yake kaskantar da kai yana neman Allah ya kare shi daga waɗannan al'amura. Idan ya zanto annabi yana neman tsari daga waɗannan al'amura, ina ga musauran da ku mutane kuma mu muka fi cancantar neman tsari daga waɗannan al'amura. Da haka wannan dai yana ɗaya daga cikin addu'o'in da ake yi lokacin da wato ainihin kafin a yi sallama kenan. Wa nabi wa fi riwayati li muslim idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir, a riwayar muslim yace annabi ya ce a faɗi wannan idan mutum ya kammala at-tahiyatu ta ƙarshe, wato ku gane tahiyya ta farko da ta biyu kowace tana bukatan karatun tahiyya din, kuma tana bukatan karanta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam. Kun fahimta wannan da kyau? Amma maganar yin addu'a kuwa ba a yin ta sai a tahiyya ta ƙarshe kafin mutum ya sallama ne, sannan zai wannan a addu'a din. Sai daga cikin addu'o'in kuma ga ta mun karanta. Wa Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu annahu qala li rasulillah sallallahu alaihi wasallam علمني دعاء ادعو به في صلاتي. ان كربو حديثي daga Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, wato shine Abdullah bin Usman kenan, sunan Abu Bakr Abdullah, sunan mahaifinsa Usman, wanda aka fi sani da sunan Abu Quhafa, wanda shine mafificin mutane ƴan banda annabawa da manzanni, shi Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq yace علمني دعاء, yace da manzon Allah koya mun wata addu'a, addu'u bihi fi salati, wanda zan rinka yin addu'a da ita cikin sallata. Yanzu dan Allah Abubakar bai iya larabci ba, bai san abin da ya kamata ya roka ba, ai yana da zaka'i da kaifin hankalin da ya san ya ga abin da ya kamata yayi. An fahimta ku? Amma duk mai kaifin hankali to a bayan manzon Allah yake kuma, da haka yana gaban manzon Allah kuma shikenan, babu wani mai magana kuma. Da haka sai ya sallama, wannan shine ake bukata mutum ya zanto mai tsabagen bin sunna. Baka da zaɓin ka sai abin da annabi ya ce, dan kai ba a yi maka wahayi, da haka cikin maganganunka da ayyukanka ka iya yin kuskure, annabi kuwa Ubangiji ya riga ya kare shi daga yin kuskure. Alimni du'a'an ad'u bihi fi salati, koya min addu'ar da zan rinka amfani da ita cikin sallah. Kala sai annabi ya ce, qul ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا, يا الله للي ني ظلمت كينا ظالمتي مي يوا, ولا يغفر الذنوب الا انت, باب ما يغفر كذنبي كو سي كاي, فاغفر لي مغفرة من عندك, كاي من غفرة وتغفرة تمام من دغريكا, warhamni ka ji kaina innaka antal ghafurur rahim, lalle kai mai gafara ne ko mai jin kai ne. Annabi ce ka rinka yin wannan. Wannan hadisi Bukhari da Muslim sun rawaito shi. Dan haka kenan, bayan ka nemi tsari daga wadancan al'amura guda hudu, ka iya karawa da wannan lafazin da Annabi ya koyar da Abubakar. Dan ba wai ya koyar da shi kadai bane, duk wanda ya ji lafazin shi ma ya halatta ya addu'a da shi a cikin sallarsa. Duk wannan zaka yi ne kafin ka shiga yin sallama. An gane ko? Wa alaikum salam. Haba mala. Gashi an faɗa a cikin tahiyya? Wannan duk mutum zai yi su ne a cikin bayan ya kammala tahiyya, ya kammala salatin Annabi kafin ya sallama. Na maimaita wannan fa. To banda waɗannan akwai waɗansu lafuzan daban. Shi Imam Ibn Hajar ya taƙaita mana kan waɗannan. Amma ga waɗansu lafuzan ku ji daban-daban waɗanda Annabi ya koyar da sahabbai su rinƙa yin addu'a da su. Farko dai bayan kun ji wancan Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati, Allahumma inni a'udzubika min al ma'asami wal maghrami. A wata riwaya sai ce wa a'udzubika min al ma'asami wal maghrami, ina neman kiyayewarka kuma min al ma'asami daga aikin sabo, wal maghrami daga nauyin bashi. Sahabbai suka ce yanzu kuma har bashi ma sai a nemi tsari. Annabi ce eh, idan mutum ya ci bashi sai ya yi ƙarya, sannan kuma ka ga ya saba alƙawari. Yana daga cikin abin da Annabi ke neman tsari a kare shi shine bashi. Wannan fitila ai sai a fitar da ita waje, in ba ka za ka yi ta daukar hankalin ku. Idan a dauke ta a fita waje da ita, in ba ka za ka yi ta daukar hankalin ku. Kun fahimta da kyau? Da haka Annabi ke neman tsari da wannan. Na biyu, Allahumma inni a'udzubika min sharri ma alimtu wa min sharri ma lam a'mal ba'du. Min sharri ma amiltu wa min sharri ma lam a'mal ba'du. Wato ya Allah, ina neman tsarin ka daga sharrin abinda na aikata da sharrin ma abinda ban riga na aikata ba. Wannan ma yana cikin abinda Annabi ya koyar mutum ya faɗa a cikin sallah. Na uku, Allahumma hasibni hisaban yasiran. Ya Allah, kai min hisabi hisabi mai sauki. Kai min hisabi hisabi mai sauki. Kun san hadisi ya tabbata, hisabi mai sauki kuma shine kawai sai da dauki ayyukan, amma ko auna su ba za a yi ba, a wuce haka. Da an ce idan an bi diddigi za a kirga, to ba wanda zai iya tsira kuma. Na hudu, Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika alal khalqi ahyini ma 'alimta alhayata khayran li wa tawaffani idha kanat alwafatu khayran li. Allahumma wa as'aluka khashyataka fil ghaibi wa shahada wa as'aluka kalimata alhaqqi wa fi riwayatin kalimata alhukmi wal 'adli fil ghadabi wal ridha wa as'aluka alqasda fil faqri wal ghina wa as'aluka na'iman la yabit wa as'aluka qurrata 'aynin la tanfad ولا تنقطع واسألك الرضا بعد القضاء واسألك برد العيش بعد الموت واسألك لذة النظر إلى وجهك واسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. وانا النبي نكرنت وانا كويا كويا أكرنت وانا كفنديكي سلم كنا زلطنا وانا لفظنا نبير. وعلم صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأنا من جيش أبايا نشد عائشة تتي النبي صلى الله عليه وسلم يا كوير اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك وفي رواية اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو أمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو أمل وأسألك وفي رواية اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد وأعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته لي رشدا. نبكي كجفا دوغور أدوانا دوغا تاتسك سنة. وقال لرجل النبي يتيد ونمتن ما تقول في صلاتي إن كاتاتين أدوى أتكين صلى من كيشي تيوا وتكاد دو أنا مغانا أدوى إتا أتكين صلى يكي انتبا وجان صلى با duk waɗannan abin da annabi ya koyar a yana ke yi a cikin sallah ba a wajen sallah ba, amma duk mun ajiye su gefe guda sai bayan sallah kuma makaranta qul huwallahu kafa uku ga walidai alamna rijalna inna anzalallahu laqardakum dalilabi da sauransu zuwa illa ma sha Allah. Ga abinda annabi ya koyar da sahabbai su fada a cikin sallah, saboda yace shi mai sallah yana munajati, yana gane tsakaninsa da Ubangiji. To lokacin da kake gane ya kamata ka gabatar da bukatanka ko sai ka fito? Lokacin da kake gane, a lokacin da ka shirya da bukatunka. Annabi ya ce da wannan tuma ta kula cikin salati, me kake fada cikin sallah? Qala atashahadu, yace ina yin tahiyali, thumma as'alu Allah aljanna, sannan sai in roki Allah aljanna, wa a'udhu bihi sakana, me yace? Fa qala, sai annabi ce kad ghufira lahu, kad ghufira Allah billahi alwahid alahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد أحد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. النبي جون متي يكرر تونا ميتي فقال سيا النبي تي قد غفر له قد غفر له يتي أن غفر تامسا أن غفر تامسا كذفا أبن متي من يفدا كي كاتا وفن ونن قصو دا تو النبي كوي أبادي سيدا تي أن غفر تامسا أن غفر تامسا. Nasara wa sami'a rajulan wa sami'a akhar yaqulu fi tashahudihi, annabi ya ji wani mutum shi kuma cikin tahiyya bayan ya kammala yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan ya badi as-samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka al-jannata wa a'udhu bika minan nar. Abinda mutumin ya faɗa kenan. Fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya sahabi, sai annabi ya ce wa da sauran sahabbai, yace tadaruna bima da kun san da meye addu'a kuwa? Qalu Allahu wa rasuluhu alam, saka sai Allah da manzansa ne ya sani. Qala sai annabi ce wallazi nafsi bi yadihi, ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa, laqad da'a Allah bismihi al-azim, hakika yayi kiran Allah, ya roki Allah da sunansa mai girma. A wata ruwaya yace bismihi al-azam, ya roki Allah da ismul azam allazi idza du'iya bihi ajab, irin wanda in an roke shi da shi sai ya ansa, wa idza su'ila bihi a'ta, in an roke shi da shi sai ya bayar. Ya salam, ina wasu neman ismul azam da shi nan gurin duk wani ismul azam da za ku ji wadansu yan tsubu suna faɗa duk bogi ne gashi nan a bakin annabi sallallahu alaihi wasallam da shaidar annabi. Wa kana min akhir ma yaqulu bayna at-tashahhud wa at-taslimi, yana daga cikin karshen abinda annabi ya fada tsakanin tahiyya da sallama, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir, la ilaha illa anta. Dan Allah ku ji wannan, idan muka yi wa kanmu adalci kila in an samu masu kokarin cikin mu wanda suka haddace dai ko biyan waɗannan addu'o'i, to kuma shine abinda annabi ya rinka yi a cikin sallolinsa kafin ya salma. Shi ya koyar da sahabbai su yi, matan gidansa ma shi ya koyar musu, dan anan akwai riwayar Aisha, ahlul baiti abinda ya koyar da su su rinka yi kenan, sahabbai abinda ya koyar da su su rinka yi, wanda sun fi mu tsarki, sun fi mu tabbat na samun aljanna da samun fada wajen Allah. Da haka babu lafazi da zaka yi ka nemi kusanci zuwa wajen Allah, wajen zikiri, wajen salati, wajen addu'a, sama da lafazin da annabi ya koyar shi da bakin sa yace kai. Karka har haɗo wa kanka haɗaɗe, ka je ka yi wani combination daban, ka haɗo can rabbanoni ka tara, ko ni wane ne ka tara, can sayyidina ka tara, duk wannan za ka ɓata lokaci ko ba za ka samu lada ba, don ba kai koyi da annabi ba. Wallahi tallahi babu wanda zai dace da daidai cikin maganganunsa da ayyukansa sai wanda ya dace da koyarwar manzon Allah. Wannan shi ne tabbacin magana, gaskiyar da babu sofanan ƙarya a ciki shi ne abin da annabi ya koya wa duniya ya ce. Amma ‘yan bida sun ki sai da su yi bida, sai ce ga zikirin waliwa ne, ga zikirin waliwa ne, ga zikirin shehiwa ne, sai ka ce to ni duk wannan shehinan da waliyan ba ruwana da su, ina zikirin annabi? Da su da annabi waye shugaba? Ai, an san annabi ne shugaba. Waye kai, waye kamar ka, waye san asali ya naka, waye samu irin rabanka, tunda Allah ya yabe ka duka wanda ya kika mai gaba, ai ba ka da kamar annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya. Da haka duk mai falala to a bayan tafin annabi. Annabawa gaba ɗayan su kaga a bayansa suke sallallahu alaihi wasallam. To da haka abin da ya fito daga bakin sa shine ya dace ka karba ka rike kai aiki da shi. Allah ya yi mana gaban ka. Yanzu bayan kai waɗannan addu'o'i kuma sai me ya rage wa mutum? to ga sigar sallama za ta zo. Wa an wa'il ibn Hujr radiyallahu anhu qala sallaytu ma'an nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa kana yusallimu an yaminihi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa an shimalihi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa'il ibn Hujr yace nayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, ya kasance yana sallama a damansa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa an shimalihi haka hagun dinsa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Abu Dawud ya rawaito da sanadin sahih. Sai dai kalman wa barakatuhu a ƙarshe a sallama ta biyu din, wannan a sallama ta farko ne. Annabi na cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, a ta biyu sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan ɗaya daga cikin sigogin sallama kenan. Sallama tana da siga guda hudu. Farko wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu zuwa dama, assalamu alaikum wa rahmatullah zuwa hagu. Na biyu assalamu alaikum wa rahmatullah zuwa dama, assalamu alaikum wa rahmatullah shi ma zuwa dama. Na uku zuwa hagu kai. Na uku assalamu alaikum wa rahmatullah zuwa dama, assalamu alaikum kadai zuwa hagu. Na hudu shine sallama daya wanda ba annabi ya yi ta zuwa gabansa amma bangaren dama dama, yace assalamu alaikum sallallahu alaihi wasallam. Siga nawa kenan. To cikin hudun nan wadda ta tabbata annabi ya faye yawaita ta ita ce ta biyin assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, wato dama da hagu, ko ina assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Daga nan mai bi ta mai bi mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaikum wa rahmatullah. Daga nan mai bi mata assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum. Daga nan sai ta karfi assalamu alaikum sallama daya a gabanka kuma zuwa karkatar da kanka zuwa ga dama damanka. To ita wannan ta karshen hadisin ta ya tabbata, duk da cewa shine hadisi mafi rauni in an kwatanta, ba ina nufin ya zama zaifi ba, a'a bai kai sauran gaba ɗaya karfi ba. Waɗansu daga cikin malamai ma sun zaifantar da shi, kamar cikin manyan mazhabar malikiya Ibn Abdul Bar a cikin littafin Al-Istizkar yace wannan hadisin zaifi. An fahimta ku? A cikin littafin sa Al-Istizkar da ya sharhin Muwatta na Imam Malik ibn Anas. A takaice dai bincike ya tabbatar da ya inganta, don haka duk wanda kai cikin nau'ikan sallaman nan ya yi. Sai dai wanda annabi ya sai yawaitawa shine assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Sauran kuma duk sun halatta idan ka yi su kuma ya yi. An fahimta ku? To bayan mutum ya gama sallama kuma sai addu'o'in da ake yi bayan an kammala sallama. Wa anil mughira ibn shu'bah radiyallahu anhu, wato akwai zikirai da annabi ya tanadar ayi bayan an kammala sallama. An karbo hadisi daga Mughira ibn shu'bah, Allah shi kare da a gare shi. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة. النبي هكذا سنتين فدا أكرشن قوة صلى مكتوبة ورث كتاب الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. النبي هكذا سنتين فدا من باين أن كمل صلى الله عليه وسلم. أنقلكم ko da yake Ibn Taymiyyah shi yana da wata fahimta daban, yace shi ma wannan din da aka ce fi duburi kulli salatin a ƙarshen kowace sallah, yace shi kansa wannan din a cikin sallar ake yin sa, ba bayan an yi sallama ba kafin ayi sallama. Yace dan an ce duburi kulli salatin, idan an ce dubur kuma shine ƙarshen abu, yace to ƙarshen abu kuma wani bangare ne na cikin abu wanda bayan sallama kuma to abin da ya biyo baya ko ba cikin sallah bane ba. Shi fikihin Ibn Taymiyyah kenan a nan gurin. Amma dai wannan dai annabi na faɗa a bayan sallah shine abinda mafi yawancin malamai suka ce. Wa an sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu, an karbo hadisi daga sa'ad ibn abi waqqas, Allah shi kare da gare shi, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yata'awwadu bihinna dubura kulli salatin, annabi ya kasance yana neman tsari da waɗannan kalmomi a ƙarshen kowace sallah. Me yake cewa? Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl wa a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika min an arud min an uradda ila arzalil umri wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min azabil qabri. Rawahu al-Bukhari. Annabi ya kasance yana cewa ya Allah ina neman tsarin ka min al-bukhli, daga rowa kar in zama marowaci, ya kamata in zama mai hannun kyauta. To shi yasa sai annabi ya zanto haka yake, in ka same shi da akwai karoka ya baka, in ka same shi babu ya maka magana mai daɗi wanda tafi a baka kudin, dan abinda Allah ya koyar da shi kenan. wa imma tubridanna anhum mubtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura. Koda zaka kawar da kai idan mutane sun roke ka baka ba da abin da zaka bayar, to ka fada musu magana mai dadi, magana mai sauki. Qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. To sai kasance annabi in ka roke shi da akwai sai baka, in babu kuma sai maka magana mai dadi, ba zai wato ainihin nuna ko sa wuce ba. To wannan halayya ta annabi sallallahu alaihi wasallam, ai sai mutum yayi namijin kokari kafin ya koyi ta. Shi ya san in ya bayar kansa yawa gata ba kai yawa gata ba. Kafin ya maka gata kansa yawa gata dan ya saka ne a cikin taskar sa ta lahira. An fahimta ku? To haka sahabban sa su ma suka gina akan wannan. Dan haka yake neman tsari daga ruwa. Wa a'udhu bika min al-jubni, ina neman tsari daga tsoro kar in zama matsoraci. Baya cikin siffa da ta dace kawai mutum ya zama matsoraci, ana son jarumta. Yana daga cikin abin da mutanen da suke tarbiyyantar da yayansu akai mutum ya zama jarumi. Wa a'udhu bika min an uradda ila arzalil umri, ina neman tsarinka kar a maite ni zuwa ga makaskanciyar rayuwa. Makaskanciyar rayuwa shine irin tsufa takwab-takwab din nan, wanda kowa ya gaji da kai so ake ka mutu a huta. Annabi ce ya Allah karka kane irin wannan shekarar. Kaga ko sai Allah ya anshi addu'arsa, ya mutu yana ɗan shekara 63 a duniya. Bai kai arzalil umri ba. To malamai sun yi sabani menene arzalil umri. Da yawa suka ce, waɗansu kai daga cikinsu suka ce arzalil umri shine shekaru 80 zuwa abin da ya sama. Suka ce duk wanda kai shekara 80 zuwa abin da ya sama to fa ya kai arzalil umri, ya fara gajiyawa. Aka ce saboda me suka ce ai mun ga tarihin waɗanda suka wuce baya, duk yawansu wanda ya kai shekara 80 sai ka ji ya koka. Gashi can wancan mawaƙin na lokacin jahiliya yake cewa sa'imtu takalifal hayat wa man ya'ish 80 hawla la abalaka yas'al. Yace kai na gaji da rayuwar nan. Duk wanda ya kai shekaru 80 ko shakka babu sai ya kosa. Suka ce to shekara 80 shine arzul umri. Ga kuma wanda yana cewa ma'a 80 asad da'fu fi jasadi wa hammani da'fu rijli wa ittirabu yadi idza katabtu fa khatti khatt muttarid ka khatti murta'ish al kaddain ka khatti murta'ish al kaffain murta'idi fa ajab li da'fi yadi an hamliha qalaman min ba'di hamli al qana fi labbati al asadi wa qul liman yatamanna tula muddatihi hadhi awaqib tuli al umri wal mudadi. Wannan ne kai shekara 80 yace ina kaiwa 80 asad da'fu fi jasadi, gaba ɗaya sai rauni ya shiga kowane sako daga cikin lakkan jikina. Wa hammani da'fu rijli, rashin kwarin kafafuwa na yarin kabani ta kai. Wa tirabu yadi, hannuna ma rawa yake ba ya tsaya wuri guda. Idza katabtu fa khatti khatt muqtarib, ko rubutu aka ce in yi da gani ka san na mai rawar hannu ne. Ka khatti murta'idul kaffain murta'idi, kai ka ce mutumin da yake kyalma ne saboda sanyi. Yace fa ajab li da'fi yadi an hamliha qalaman, imamaki yadda hannuna yanzu ba ya iya rike alƙalami. Min ba'di hamlil qana fi labbati al-asadi, bayan da na dauki mashi na jefa zaki ya mutu. Wa kushi man yatamanna tula muddatihi, fadawa din mai gurin dogon rayuwa ka ce da shi hazi awaqib tulal umri wal mudadi, wannan dai shine karshen dogon rayuwa din, shine karshen dogon kwanaki da za a baka, karshen cikatika shine mai shi kana zai. To arsalil umri kenan, mutun ya kai nan ya rasa ba abin da zai. Waɗansu suka ce ba lalle bane akai shekara 80 arsalil umri, wani yana dan shekara 60 ma zai iya kai arsalil umri. Allah ya saukar masa da rauni a jikinsa ta ko ina. Dan haka dai yana daga cikin sunnar annabi neman tsari daga arsalil umri, saboda mutum zai gaji kuma ya gaji da mutane. Wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya, ina neman tsarin ka daga fitnar duniya. Wa a'udhu bika min azabil qabri, annabi na faɗin wannan a ƙarshen sallah, rawahu al-Bukhari. Wa an Thauban radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idan sarafa min salatihi istaghfara Allah thalathan. Thauban mawla rasulullah yace annabi ya kasance in ya kammala sallah yayi sallama istaghfara Allah thalathan, zai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Wa qala, sannan sai ce Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Duk wannan sunnar annabi kenan in kai sallama. Wannan rawahu Muslim. Wa an Abi Hurairah radiyallahu an karbo daga Abu Hurairah, Allah ya kare da gare shi, kale shi, man sabbaha Allah dubura kulli salatin, wanda duk yayi tasbihi ga Allah karshen kowace sallah, salatan wa salatina 33, wa hamida Allah salatan wa salatina yace alhamdulillah kuma 33, wa kabbara Allah salatan wa salatina kuma yake kabbara Allahu akbar 33, fa tilka 99,
idan ka kirga ya zama 99 kenan ko wakala tamamul mi'a sai kuma ya fada a cikon na 100 din yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir wanda ya fadu wannan a cikon na 100 din tare da wadancan 99 din ghufrat lahu khataayahu za a gafarta masa kurakuranta kurakuransa walau kanat misla zabadil bahri ko da sun kai yawan kumfan teku abinda annabi ya koyar kenan ba wahalar yi maza mata yara kanana manya kowa ya iya kuma ga ladan kuma yana nan amma duk abin da yake da bid'a sai ka je ka haddace kuma ka kasa yi ko ba lada to kadim na ilama amilu min amalin fajalna wa ba'a mansura wannan kuma musulmi ya ruwaito shi yace walau kana nabi sallallahu alaihi wasallam bahari haka ya fada a wannan hadisin رواه مسلم وفي رواية أخرى أو رواية دبان إن التكبير أربع وثلاثون أو رواية واتزيفة سبحان الله ثلاثين دأكو الحمد لله ثلاثين دأكو أما الله أكبر كما سيئي واتثلاثين دأكو شيرا تكون تريدين أي مكان يتكى تريد لا إله إلا الله سيتكى لكبرة تدما واتثلاثين وأن رواية ما تتفتح وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أن كربو لك معاذ بن جبل النبي ياتي لشي أوسيك يا معاذ ya kai mu'azu ina maka wasiya la tada anna dubura kulli salatin an taqula kada ka bari karshen kowace sallah ka rinka cewa allahumma a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika wato ya allah ka bani agaji wajen zikirinka da kuma gode maka da kuma kyautata ibada gare ka wannan rawahu ahmad wa abu daud wa nasa'i bi sanadin qawiyin a wata riwaya abin da yake da shi inni la uhibbuka ya mu'azu wannan yana cikin hadisin da yake kafa hujja da shi dan nuna falalan Mu'az. Annabi ya kalle shi sai inni la uhibbuka ya Mu'az. Wallahi tabbas ni ina kaunar ka kai Mu'az. Yanzu Mu'az yana bukatar sai Annabi ya masa rantsuwa amma bishara ne dan ya bashi tabbas. Inni kaga jumla ismiya ce wanda jumla ismiya ita kadai ta fi filiya karfin magana. Kuma gashi mabdu'atun bi hamzati bi harfit tawkid shine inna. Ga kuma lamul muwatti'a lil qasami dan ana kaddara kasam ga kuma lamun din wato duk ya karfafa magana wallahi tabbas ni ina kaunar ka Mu'az kai akwai rabota a cikin wannan batun ina kaunar ka da Mu'az yi haka sai ya ce wa ana uhibbuka ya rasulullah ni ma ina kaunar ka ya annabin Allah kala sai annabi ce fala tada an taqula dubura kulli salatin kar ka kyale fata a cikin karshen kowace sallah wannan baya cikin naku ina faɗa muku wata riwaya ne daban dan wancan ruwaya sai amma ya kawo abinda a cikin wannan wanda na kawo kaga babu wannan kalmomin wanda yanzu mun kara da su ko ka ce rabbi a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika kaga akan an ce allahumma inni ala zikrika nan an ce me rabbi a inni ala zikrika wa shukrika wa duk dai ne ma'ana tana kuma kuma shi ma sahihi ne wa an abi umamata radiyallahu anhu qala an karbo daga abu umamata al-bahili yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qara'a ayatul kursiyyi dubura kulli salatin wanda ya karanta ayatul kursiyyi karshen kowace sallah maktuba ta farilla lam yamna'ahu min dukhulil jannati illa al maut ba abinda zai hana shi shiga aljanna kawai sai mutu mutuwa ce kawai ta tsaya ta kai fata ma lokaci da ta zo da shi kenan rawahu an-nasa'i wa sahahahu ibn hibban wa zada at-tabarani a riwayan tabarani yace wa qul huwallahu za a kara qul huwallahu amma dai wancan dai ruwayan ta farko ita ce tabbatacciya wa an malik ibn al-huwairis an karbo daga malik ibn al-huwairis kala ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli kaga fiqhun ibn hajar kenan wannan hadisin ya kamata ya kawo shi a farkon babu ko amma sai kawo shi a karshe me yake nufi yana nufin duk abin da ya kawo maka daga farkon abin da zaka fada a ikama a tsayuwa daga hannu karatun fatiha du'aul istiftahi sai ruku'i sujada abinda ake fada a ciki tahiyya bayan nan salatin annabi bayan nan wadannan addu'o'in dukkan su fadi fada ce da maganganu da ayyuka nawa na annabi sai yake yin su a ina a sallah to sai yace kuma sallu kamar aitumuni usalli wato duk ku yi wannan gaba daya ibn hajar abinda yake nufi kenan a fakaice duk ku yi wannan gaba daya sallu kamar aitumuni usalli wa an imran ibn husayn radiyallahu anhu Imran ibn Hussein Allah ya kare da gare shi an karbo da gare shi ce annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salli qa'iman kai sallah a tsaye fa in lam tastati fa qa'idan in baka samu dama ba to kai a zaune fa illam tastadifa ala jam in ko baka sami ko haka ba to sai kai koda a kishin gidai a lokacin Imran bin Hussein bai da lafiya ne menene fikihun kawo wannan hadisi a nan gurin asali idan lafiyar ka kalau ana bukata kai sallah bisa ga tsarin da muka karanta tun daga farkon babu zuwa inda muka tsaya a maganganu da ayyuka wanda ake cikin sallah da waɗanda ake bayan an yi sallama in dai sallan farilla ce haka zaka yi ta to sai ka samu uzuri ne baka da lafiya sai a ce dole sai ka cika wannan sharuɗan lokacin da ka samu uzuri ne baka da lafiya to sai aka sauƙaƙa maka saiwa da aka ce dole ka yi ta a can gurin yanzu an rage maka ka iya a zaune zama in ya fuskara ka iya a kwance yana nufin tunda an ce ka yi zama rukuni ne an yafe maka saiwa rukuni ne an yafe maka duk in sun fuskara ka yi a kwance ashe kenan kuma a iya yafe maka waɗannan zikiran da waɗannan addu'o'in su ma in ka samu uzuri sai dai in kana cikin halin kamala fa lalle kai su in ka samu uzuri fa an yafe yo aka yafe zama ballantana wata addu'a da za ta biyo bayan tahiyya aka yafe tsayuwa ballantana kuma addu'a da za ta biyo bayan tahiyya ko salati in kana da hanzari kaga da za a yafe maka waɗannan kenan wannan kuma shike nuna muruna ta addinin musulunci wato muruna shine kiyaye halayya ta mutane da ɗabi'unsu da yanayin da za su iya samun kansu a ciki na kwanci.